Yau da gobe
daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da fatan kuna nan lahiya da wannan maritan Alhamis 2 ga watan Yuli. Sashen Hausa na muryar Amurka kuke saurare daga nan birnin Washington DC kuma shirin yau da gobe kuke ji kai tsaye akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com. Masu gabatarwa
Jamila Kabiru Fage
da Halima Jumrau.
Daya daga cikin manyan matsalolin dake neman zama annoba a cikin al'umma a wannan zamani ita ce matsalar fadi. Yau an wayi gari, matasa na yi wa mata fadi. Manya na yi wa yara fadi. Iyaye na yi wa ƴaƴansu fadi. Kakanni na yi wa jikokinsu fadi. Me ya janyo wannan? Me ya sanadi? Tabin hankali ne? Rashin lafiya ne? Ko dai jaraba ce kawai? Sannan ina mafita?
Wanda zai taimaka mana da waɗannan bayanai ko amsoshi shine ƙwararren masanin ilimin halayya da zamantakewar bil'adama Dr. Abdullahi Maikano Madaki, shugaban sashen nazarin halayya da zamantakewar bil'adama a Jami'ar Bayero ta Kano. Amma kayan mu fara tattaunawa da shi kai tsaye, akwai wani abin tambaya. Wai shin tsakanin matasa da waɗanda suka manyanta waye ya aikata laihin yin mata da yara fadi?
Dr. Muhammad Gidado kenan, komandan hukumar tsaro da kare al'umma ta ƙasa Reshen Jihar Jigawa. Za ku ji cikakkiyar tattaunawar su da Mahmud Ibrahim Kwari akan matsalar fade a jihar ta Jigawa.
Za ku kuma ji amsoshin tambayar mu ta jiya akan dalilan da ke kawo yawaitar yama mata da yara haɗi. Sai kuma hilin ayar mu ta yau. A ganin ku, me ke kawo yawaitar yama mata da yara haɗi ne? Ga yadda kuka amsa mana wannan tambaya a shahin mu na Facebook.
A gaskiya VOA Hausa ba komai yake kawo yawaitar fadi a Najeriya ba illa tsadar aure da sanya buri da kwadayi da ƴan mata ke yi. Sako daga Salim Abubakar Imam Jingir, ɗalibi a Jami'ar Musulunci dake Katsina. Sai Kasimu Halilu Karofi ya maida masa da cewa, kada ka manta, yawancin masu yin hakan suna da aure, to me zaka ce akan su? Shima Idrisa Abdullahi ya ce, wannan ba ita ce matsalar ba, ka dai duba ka gani. Gaskiya, ya kamata mu fara yi wa ƴaƴanmu mata faɗa akan shigar da suke yi. Wallahi zaka ga wasu kayan da mata ke sawa ba su dace ba, amma maimakon iyaye su hana, sai su yi breast. Kaga wannan yana taka rawa wajen yin fade. Duk matar da ta yi shiga ta kirki, zaka ga Allah ya tsare ta. Allah ya shirya mana zuri'a. Sako daga Sani A Sani. Ni a ganina, talauci da kuɗaɗe da abin duniya da kuma rashin kyakkyawan tarbiyya ga ƴaƴa mata shike janyo fade yake yawaita. Sako daga Alhaji Mele Yusufari. Rashin aiwatar da hukunci ga masu aikata laifin fade shike jawo ƙaruwar wannan matsala. Sannan idan aka duba waɗanda ake yi wa fade, za ku ga ƴaƴan talakawa ne, ba ƴaƴan masu hannu da shuni ba. Shi ko talaka ba ya da sarki sai Allah, amma muna fata gwamnatin Muhammadu Buhari za ta kawo ƙarshen matsalar fade a Najeriya. Sako daga Lawal Sani na Kawu Daura. Ni a ganina, rashin hukunci mai tsanani ga duk wanda aka samu da laifin yin fade. Shi yasa wannan matsala ke ci gaba da yaduwa. Gwamnatoci, ƙalubalenku. Sako daga Attahiru Hashimu, ƙaramar hukumar Gaso Taraba a Najeriya. Abin da ya janyo fade a Najeriya, rashin aikin yi ne kawai da talauci da kuma buri. Ga mata sai su ce sai masu kuɗi za su aura. Sako daga Sale Muhammad Sale Damare. Wayanda suke cewa shigar da mata ke yi ne, to ina suke ake yi wa yara ƙanana 'yan shekaru ƙasa da 10 fa? Su matsaricinsu ake gani? Ni a ganina son zuciya ne da rashin bin dokokin Musulunci. Amma In an dawo ta wancan hannun wajen manyan ƴan mata, su suke jawowa ake musu saboda mummunar shigar da suke yi take jawo musu. Allah dai ya sauke mana wannan masifa ko kuma mata a inganta shiga irin ta addinin musulunci. Wannan ni a gani na shine mafita. Sako daga Muhammad S. Rabi'u. Tsaraici da ƴaƴa mata ke yi shike janyo haka, ta yadda zaka ga ƙananan yara ana musu sutura wadda duk ta bayyana tsaraicin su. Tabarakallah, kuma gashi yanzu yara ƙanana sai ka gansu da jikin girma. Na biyu kuma shine samari ne sun isa aure amma babu yadda za su domin ba kudin auren, domin burin da iyaye suka dauka na harkar kashe kudi a yayin yin aure. Ni dai shawara ta anan mata su dinga rufe al'aurar su shine mafita. Sako daga Comrade Ibrahim Ma'azu Shanono. Jihar Jigawa na cikin jihohin arewacin Najeriya da ke fuskantar matsalar fadi, amma hukumar tsaro da kare al'umma ta ƙasa ba ta wasa da wannan al'amari. Yanzu haka tana bi tana kama masu aikata wannan badala, kamar yadda ya fara a Kazaure. Kamandan hukumar Dr. Muhammad Gidado ya amsa tambayoyin Mahmud Ibrahim Kwari akan wannan batu, amma ya fara ne da bayyana mana abin da ake nufi da fadi da kuma bambancin da ke tsakanin nau'ukan fadin da ake aikatawa.
Idan aka ce rafin shine fadi, shi ana yi wa yarinya ya shekara 18 zuwa sama. Sannan akwai defilement, shi kuma lalata yara ƙanana da basu kai 18 ba. To shi na Kazaure mun kama shi ne saboda ya lalata wata yarinya yar karama, kuma kai rashin sa'a ma har ya roga mata ciki. To irin wannan abubuwan suna da yawa yanzu, ba a Jigawa kadai ba, kusan ko ina ma a Najeriya, ko a ce a duniya ya dauro wanda ne. Saboda in ka duba yawancin kisa-kisai da muke da su, in muka je za ka samu da yawa kan waɗannan dinne. Amma alhamdulillahi alƙalan jihar Jigawa suna ƙoƙari. Kaga ko wata ɗaya ta wuce mun kai wani wanda yake ma yar makarantarsa daidai a bayan ɗaki a ƙaramar sakandare ta Danzomo. Kaga an yanke ma hukunci yanzu yana kurkuku. Da shi ma wannan za mu kai shi kwanan nan. Kuma abin da ke kawo shi ya danganci abin da ya faru. Wasu suna yi ne saboda bokayensu sun ce musu in suka yi lalata da yara ƙanana za su warke daga ƙanjamau. Kuma mukun su warke sai su sake jefa musu ya ciwo. Wasu suna yi ne saboda bokayensu sun ce musu su je su za su samu matsayi na gwamnati ko za su samu kuɗi. Wasu kuma masifa ce kawai ta fada musu. Wasu kuma kawai Allah ne ya ba su da fitina, suna ganin kamar yaran sun fi sauki. Saboda haka abun da ke kawo shi yana da yawa. Amma da alhamdulillah duk inda muka kama sai mun bincika mun gane daga ina ne abin ya faru. In boka ne ya daura su da bokan muke hadawa mu kai ma alkali.
Za ka iya gaya mana irin nau'in shekarunsu?
Ai wani abin sai ba ka tsoro. Ka ga na Kazaure dai shekaru sun kai 32. Wanda muka kama kwanakin baya a birnin Kudu yana lalata yara ƙanana 'yan shekara 9, shekaransa ya kai 28, ɗayan kuma ya kai 34, akwai ɗaya kuma mai 31. Amma akwai wani ƙauye ana ce mai Warwaɗe a nan Dutse, tsoho ne ɗan shekara 70 da ya yi majikanyarsa ciki ya ƙarama. Saboda haka nau'in dai ba wanda babu, akwai inda manyan akwai kuma matasa.
Matsalar mu a nan Najeriya shine ana fama da rauni ta fuskar hukunci. Ba mu sani ba a ɓangaren alƙalan ne ko kuma a dokokin da muke da su ne.
Amma babbar matsalar dai ba alƙalan ba ne, dokokin ne. Amma kamar nan jihar Jigawa mun yi ƙoƙari, bara mun rubuta wasu bills mun tura ma a House of Assembly zuwa majalisa ta jiha, kuma alhamdulillah sun gyara. Yanzu cikin fiyade akwai wanda za a yanke mai hukuncin daurin rai da rai, akwai wanda yake yanke musu hukuncin kisa, ya danganci mai aka samu bayan an yi fiyaden. Yanzu dai a Jigawa wannan an mai gyara.
Ku ne kuke gudanar da bincike ko kuma kuna tura 'yan sanda ne?
Mu muke binciken mu kuma muke kaiwa alkali. Sai dai ka san binciken zai hada da likita, domin dole sai mun je mun samu likita shi ma ya yi naci mu samu medical report mu hada. Saboda in muka je kotun za su tambayi haka dai. Su ma 'yan sanda in sun kama suna nasu bincike ne su kai.
Binciken ku me ya gano ne?
Akwai sakacin iyaye. Wasu iyayen sun haihu amma suka bari gari ta musu tarbiyya. Sai ka samu yarinya ta fita da safe da sunan talla. Tun karfe 7 ba ta dawowa kuma sai 7 na dare. wata ta fita karfe 10 na safe ba ta dawo sai 10 na dare. Kaga sakacin yana da yawa. To akwai kuma matsalar shukan kwaya. Wasu sai ka samu sun sha kwaya ba su da hankali, komai suna iya aikatawa. To matsalar kwaya ma ta taimaka wurin fiyade. Sannan kuma kamar da na gaya maka akwai matsalar bokaye waɗanda suke yin sihirin su tare da 'yan mata. To sai sai an yi amfani da yarinya karama. Hukumomin tsaro gaba ɗaya su fahimci wato tsaron lafiyar mutane da dukiyarsu da mutuncinsu shine kan gaba. Kuskure da ake wani lokacin sai mutum ya ce tunda bai shafe shi ba shi babu ruwansa, kuma wani sa'in zai shafe shi. Saboda haka mu haɗu, wannan kwatan kai ne. Duk abin da muka yi Allah ne zai biya mu, ba wai albashin da aka ba mu ba. Saboda haka hukumomin tsaro su zo a tsaya a yi aiki da zuciya guda. Kuma kuskure ne bayan an kama mai laifi wani babba ya zo ya ce a sake shi ko ya zo ya nemi hanyar da zai iya kashe maganar. Amma duk wanda ya yi laifin in doka ta yi aikin ta kansa, to zai zama izina a kan wanda ke son yi. Shi kuma wanda ya yi tunda an kulle shi, ba zan sai ƙarawa. Wani kisa ne tunda an kashe shi, to kaga an huta da annobarsa.
Saurare kamar da yadda kuka ji bayanai da amsoshin tambayar mu ta jiya da kuma wannan tattaunawa da Mahmud Ibrahim Kuryeji, kun ji dai bayanai ne masu sosa zuciya sosai akan wannan matsala ta yaɗe. Kuma kamar yadda na shaida muku yanzu haka muna tare da masanin ilimin halayya da zamantakewar bil'adama Dr. Abdullahi Mekana Madaki, shugaban sashen nazarin halayya da zamantakewar bil'adama a Jami'ar Bayero ta Kano. Dr. Salamu alaikum.
Hajiya.
Ina wuni?
Wallahi lafiya ka lauya aiki.
Alhamdulillah ya ibada.
Masha Allah, wallahi alhamdulillah.
To Allah ya karba, Allah ya sa mu dace.
Amin. Amin amin ya nagode.
Yawwa, daktar na san ka saurari duk bayanan nan daga amsoshin nan da kuma wannan bayani na Dr. Muhammad Gidado. Me zaka kara akai?
To abinda zan kara shine shi dai fade yana faruwa ne dama a mataki wanda zan iya cewa guda biyu. Akwai fyaɗe wanda ya shafi waɗanda suka kai munzalin sun girma a kowace irin al'umma. Akwai kuma fyaɗe wanda aka ɗauka fyaɗe ne na ƙananan yara. Now, abinda zan ƙara shi ne fyaɗen da ya shafi waɗanda suka girma fyaɗe ne wanda za a ce ya shafi mata waɗanda za a ce sun mallaki hankalin kansu, sun san me ya kamata, sun ma san kan nasu. Wanda kuma ya shafi ƙananan yara, to shi ne wanda aka ki ganin waɗanda suke an sa su a cikin harkar ko kuma an musu fyaɗen ƙananan yara ne waɗanda ba su kai komai ba. Wataƙila a ce ba su mallaki hankalin kansu ba, ba su san wasu abubuwa na rayuwa ba, ba su san ma wannan harkar ba, amma kuma wani ya sa su a cikin wannan yanayi da ya sa su na fyaɗe. Abu na biyu shi ne akwai abubuwa da yawa da suke jawo fyaɗe a cikin al'umma. Amma kafin ce in faɗa abubuwan zan iya cewar shi fyaɗe ɗin lokacin da duk mutum zai yi shi yakan zama mutumin ya rasa wani abu na daga cikin abin da zai sa ya mallaki kansa, ya mallaki hankalin kansa, wanda yake jawowa shi ne. A watakila bincike da duk suka nuna da aka yi ta yi a kan matsalolin na fyaɗe musamman a yanayi irin na yanzu wanda fyaɗe a bisa rahotanni da ake samu da bincike da yake nunawa a alƙaluma na fyaɗe da ake yi a jihohi a Najeriya ƙaruwa suke ba raguwa ba daga shekara ta 2011 zuwa yanzu. duk shekara abun sai karuwa yake. To abun da ya fito fili shine mutanen da mafi yawa suke shiga cikin harkar, ina nufin mazan, yawanci maza ne waɗanda suke da shekaru. Misali, da wahala ki samu wanda ya gaza shekara 20 ko 25, amma kuma zaki iya samun daga shekara 25 har wanda ya kai shekara 70 ko ma shekara 80, ya wata fade. Kuma kar ki mamaki cewa matan da suke zama an nufi fade din sukan iya zama daga yar shekara 3 har zuwa yar shekara 60 duk ana samu. To abin da yake jawowa abubuwa ne da dama, amma saboda wata kila matsala irin ta lokaci, wasu abubuwa da ya kamata mu sani shine, abu na farko da yake yawan jawo fyaɗe a cikin al'umma wanda yake shafar misali yara, musamman wanda suke yawon tallace-tallace ko wanda iyayensu ba su kula da su ba, to sakacin iyayen. Saboda iyaye ya kamata a ce lokacin da ka haifi ɗa, ka bashi tarbiyya, ka lura da abin da yake, ka san me yake ciki, kuma duk inda zai je ka san ina zai je, watakila wani lokaci kana bibiyar abin da yake ciki. To amma watakila saboda yanayi irin na talauci da mutane suke ciki, yasa ƴaƴansu mata suna ƙanana, tun suna ƙanana suke dora musu talla, tafi su je su tallace-tallace, su yawo a cikin unguwanni, su yawo a cikin kwangaye, su yawo a cikin tashoshin mota, su yawo a cikin wurare na taruwar jama'a da kasuwanni, wanda wannan yake buɗe ƙofar fitinar sha'awa, ya buɗe ƙofar fitinar taɗin kansa. Abu na farko kenan. Abu na biyu, mafi yawan mutanen da zaki ga sun yi fyaɗe, amma kuma waɗanda suka yi fyaɗen ƙananan yara ne, abubuwa da yawa su kuma yake sa su. Mafi yawa za su gaya maka cewa idan ka tambaye su, idan su ka tambaya, sai su gaya, wasunsu za su ce maka ai ba su san ma me yasa suka yi ba. Amma magana ita ce wasu sa su ake su yi saboda wata buƙata da suke da ita ta duniya, ko ta neman mulki, ko ta neman dukiya.
Yawa dakta, ban tare numfashinka ba, kamar dai bayanin da Dr. Muhammad Gidade ya ce bokaye.
Wannan akan hanya ne. Kamar wannan bayanin ne, wasu za a ce sai ka nemi yarinya wadda ba ta san namiji ba, misali, to sai ya sa suke komawa kan ƙananan yara, because su ne ba san maza ba, sai su yi amfani da su, lalata musu yara don suna neman wasu buƙata ta duniya. Ɗaya na farko kenan. Abu na biyu da yake sa su yawanci, to wasunsu za ki ga mazajen ba su da aure. Kuma shi ma wancan ya yi magana, wanda ya magana ɗazu, ya yi magana cewa tsadar aure, wadda suka masu mabiyanku a cikin social media na Facebook, wani ya yi magana cewa kuɗin aure, wannan magana ce sai iya, because yana daga cikin dalilai da wasu mutanen ko yara ko matasa sukan yi fyaɗen mata, saboda ba za su iya yin aure ba, saboda ba su da aikin yi, ba su da kuɗin da za su yi aure, kuma fadan watakila ya fi musu sauƙi, ko da suna ganin laifi ne, suna ganin idan suka yi watakila za su iya guduwa da shi. To mafi yawa abin da yake sa su shiga ciki, suna ganin kamar idan suka yi ba lalle ne maganar ta fito ba don komai ba, sai don al'umma irin tamu a yanzu, rahotanni da 'yan sanda ko kuma hukumomin tsaro da suke samu na irin adadin fyaɗe da ake yi a cikin al'umma, baya nuna irin adadin ko yawan fyaɗen da ake a cikin al'umma. Domin mutane da yawa ba sa so idan an wa su fyaɗe su kai magana wajen hukuma.
Saboda
abin da suke newa shine kawai a rurrufa,
wato irin
kar mutuncin ya zube, ka zo mata darajarta, kan kimar gida ya zube, ba sa son mutuncin su ma ya zube. Sai kiga an rurrufa, abin ya wuce, an boye, an yi ta Allah ita, kuma daga nan shikenan.
Wato al'adan nan dai ta gumda baki, a ce a ruwa asiri.
Gumda baki sosai, saboda ana gudun ai akwai abin da ake kira stigma, kan mutane su ringa jifanka da maganganu. Yarinya tuntuna yarinya a ɓata mata suna, a ce an taɓa mata zaɓe. Nan gaba idan ta girma suna gudun ko a rasa mai aurenta, ko a rasa mai mu'amala da ita, ko kuma mutane su dinga mata zunɗe ko zolaya da kuma da yin wannan faɗan da aka yi mata wasu shekaru a baya. Alƙaluma da suke suna nan da yawa a cikin mutane, ana ta yin faɗan nan, wasu su je wurin 'yan sanda, to waɗanda ba su je wurin hukumomin tsaro ba, magana ta gaskiya sun fi yawa. To waɗanda kuma suka je wurin hukumomin tsaro, akwai matsala wata gagaruma da ake fuskanta wajen binciken matsalar faɗe a ƙasa irin tamu. Mafi yawan lokacin da magana za ta je wurin 'yan sanda, to already abubuwan da ya kamata ya amfani da su wajen bincike an rasa su. Domin iyayen yar da aka yi fade sun dauke yar su sun mata wanka an wanke kayanta an canza mata kaya an kuma kai magana wurin yan sanda an kuma zo magana bincike to sai kiga wasu traces da ake nema da za su nuna cewa eh lalle an yi fade
kenan dai ba shaida babu shaida
babu shaida to kuma sai mutane su ce ah to tunda babu wannan shaida sai a je wurin likita to likitocin mu kuma su kuma yanzu akan samu matsala da su wurin in ka je dan sanda ya je da case na sade yana so a bashi medical report sai kiga kowanne likita yana zukewa akan baya so ya tsaya a ce shine zai bada wannan rahoto na tabbacin cewa an yi fadan wannan yarinyar ko ba yi ba saboda suna gudun abin da zai je zo abin da zai je kuma baya wuce cewar idan abin ya je kotu akwai lokacin da za a gaji shi wannan likitan da ya bada wannan rahoton ya je kotu ya bada shaida so suna gudun rubuto sai kiga ana ta zuke-zuke wani lokaci sai kiga a wannan hanyar an ma rasa su iyayen ya sun je kin kai magana wurin hukumomin tsaro amma sun ma rasa me za su kama to amma ishu din ka je ka zo yau ka je ka dawo gobe ka je ka dawo jibi mutanen mu mafi yawan lokuta ba su da hakurin yin wannan saboda mutane suna da al'amura suka shige musu gaba sai kiga a takaice an yi fade an kasa tabbatar da cewa ya tabbata saboda wasu kurakurai da aka yi wajen bin hanyoyin da za a bi a tabbatar da wannan fadan ya samu kuma likitoci suna gudun su tsaya su bada wannan rahoto saboda rahoton yakan dauki lokaci saboda sai an yi shi a laboratory ko kuma dakunan bincike domin a tabbatar da abin da ya faru kuma idan suka baya suna gudun ranar da za a ce kotu za ta neme su su zo su bada shaida shi ma watakila wani lokacin da suke ganin ya fi su yi amfani da shi ta yin wani abu watakila ko sauraron marasa lafiya wannan yana taimakawa kwarai in kika kalli abin da nake bayani shine wannan kuma sai gaba ɗaya tattaru sai ya haifar da matsalar rashin hukunta waɗanda suke yin fyaɗe a cikin al'umma musamman a ƙasa irin tamu domin a lokacin da aka yi magana kotu ba a samu isasshiyar shaida da alƙali zai amfani da ita ya hukunta mutum ba za ki ga hukunci ba zai yi ba ko da shi ake zargi an kuma san shi yayi sai ki ga mutum ya dauli ya dade a cikin kurkuku hukuncin ba a yanke masa ba saboda babu shaidar da za a yanke hukunci kuma amma alƙalin ba zai iya sakinsa ba sai kiga mutum yana zaune yana ta jira amma jiran tsammani ne domin ba ranar da za a ce hukunci zai yanku don ba shaidar da za a yanke wannan hukunci to sai kiga hukuncin da za a yi ba zai yi ba idan kuma an samu shaidu da suka nuna cewa an yi fyaɗe kuma wane ne ya yi sai to sai hukuncin a baya akan yi su hukunce-hukuncen da ba sa kama da nauyin laifin da aka yi na fade domin kasashe da yawa za ki ga idan aka yi fade mai kasashe da yawa suna yanke hukunci mai tsanani ne kan waɗanda suka yi faden of course kasashe ne irin namu kike samun fade na ƙananan yara za ki ya fi yawa za ki samu yarinya ya shekara 4 ya shekara 3 ya shekara 5 ya shekara 8 ya shekara 10 ya 12 an mata fade
kuma wani abin ban haushi a dakta wasu iyayensu maza ne ke musu ko kakanninsu kamar yadda muka ji bayani
ai to wannan kuma wani abu ne kika dauko sabo shi fyaɗe dama watakila al'umma ya kamata su sani mafi yawan fyaɗe da yake faruwa a cikin al'umma kuma a ko'ina a duniya yana faruwa ne tsakanin mutane waɗanda suka san junansu fyaɗe wanda dukkan ga an yi za ki ga akwai sanayya kalilan ne ake yi wanda ba sanayya tsakanin wanda ya fadan da wanda aka yi wa amma mafi yawa a cikin iyalai yake faruwa
yawa dakta za mu sa aya anan dakta
to abokin uwa yewa kanwar abokinsa kaka dai sanayya ko kuma mutumin da ake yawan kaiwa abu yake saya yarinya take kai masa abun sayarwarta saboda ya tallace sai amfani da wannan damar ita ma saboda already an samar da wannan sanayya a tsakani to mutum ya faɗi mutane su san wannan ya fi faruwa a cikin mutanen da suka san junansu
yawa dakta lokaci na ɗaga mana hannu dakta in Allah za mu dasa aya a nan idan Allah ya kai mu ranar Alhamis mai zuwa za mu sake gayyato ka da fatan za ka samu lokaci muna so mu ji taɓin hankali ne rashin lahiya ne ko kuma jaraba ce idan Allah ya kai mu ranar Alhamis
to Allah ya kai
mun gode sosai dakta yawa yanzu ga ayar mu ta yau
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله سبحانه وتعالى ينشأ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار واندسكي sadaka da dukiyarsu billeli da dare wannan hari da rana siran a boye wa alaniyatan ko a bayyane falahumu ajruhum inda rabbihim cewa suna da ladan su wajen ubangijinsu wala khawfun alaihim babu wani tsoro a gare su wala hum yazanun babu wani bakin ciki da zasu a wannan aya Allah ubangiji subhanahu wataala yana bayyana mu darajar sadaka yana bayyana mu matsayin sadaka yana bayyana mu lada na sadaka Allah yana bayyana mu duk wanda yake hudda dukiyar shi ya bada sawa'un da dare ne ko da rana ne a bayyane ne ko a boye ne da kowane lokaci kal yayi zaton cewa ya hudda su da dukiyar shi a banza Allah yace falahumu ajruhum inda rabbihim duka suna da ladan su cikakke a wajen ubangiji wala khawfun alaihim babu wani tsoron azaba da za su ji ranar tashin kiyama saboda sun yi abinda Allah ya umarce su sun hudda abinda suke so sun bada wala hum yahzanun kun babu wani bakin ciki da zai same su ranar da wasu na cikin mummunan bakin ciki to su wanda suka wuce dukiyar su kai sadaka Allah ya ce a ranar babu wani bakin ciki da zai shahe su wannan aya na nuna mu cewa duk wanda yake sadaka to yana da wani matsayi mai girma a wajen ubangijin shi domin wannan abubuwa na daraja da ubangiji ya zana ba kowa yake samun shi ba sai mai babban matsayi a wajen Allah kuma tana nuna mu cewa ashe duk dukiyar da zaka bada sadaka akwai tanadin da za a ma na alkhairi kan bacin abin da ka bada ko fiye da abin da ka bada musamman wanda suka tattara dukiyoyi to lokaci ne na neman aljanna da su wannan ka huddo ka raba ma mutane ka huddo kai sadaka ka huddo ka ba mutane alkhairi lalle ne cewa Allah dai baka wannan dukiya amana ce dan jarabe kai gani kai alkhairi ko kuma kai shari da ita ka hudda ka bada haƙin Allah ko kuma baka bada ka hudda ka taimaka ma marayu ka hudda ka taimaka ma duka wanda ubangiji ya ce ka taimaka ma ko baka yi Allah ya sa muna cikin wanda za mu samu babban wannan lada na sadaka musamman a cikin babban wannan wada
to Malam Lawali Alijuba kenan na ƙasar Jamhuriyar Niger da wannan nasiha da watan mun saurara kuma za mu yi aiki da wa'azin ma saurare iyakacin shirin kenan
madadin Jamila Kabiru
wai ba lokacin ne ba sai dai mu hada a Facebook da su saboda tambayan mu ta
da Facebook
abinda zamu yi gobe ko da yake layi zamu bude ma saurare su kira amma yawa zamu yawa to yanzu a madadin
Jamila Kabiru
da tafarra girma tafarra da engineer mu Mr. Skip da kuma Dr. Abdullahi Madaki mai Kano shugaban sashen nazarin halayya da zamantakewar bil adama a jami'ar Bahar ta Kano wanda ya bamu gudunmawa a wannan hili baki ɗaya dai kamar yadda na ce iyakacin wannan shiri kenan sai gobuwar haka da izinin Allah ku huta lahiya masu azumi a sharuwa lahiya kuma kamar kullun dai kar a manta mu a cikin addu'a muna roƙon addu'a ku kuma muna buƙatar addu'a ku ma'assalam
This program has come to you from the Voice of America, Washington.